ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Barkanmu da sake saduwa a wannan masallaci mai albarka, masallacin Gwallaga da ke nan cikin garin Bauchi, a jihar Bauchi, a wannan yammaci mai albarka na Juma'a, yau 12 ga watan Ramadan, hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1437, wanda kuma yake daidai da 17 ga watan 6 miladiya ta 2016. A wannan majalisi da muke tafsirin Alkur'ani mai girma, wanda muna cikin tafsirin Suratul Kahfi, sannan bamu gushe muna cikin tafsirin ko kuma kissar Annabi Musa alayhis salam da tafiyar da yayi zuwa Al-Khidr alayhis salam. Ga kaɗan daga cikin tambayoyi da za mu ansa. Wani yake cewa yana tambaya ne game da wasu da yaga idan za su dago daga raka'a ta farko zuwa ta biyu ko raka'a ta uku zuwa ta hudu, yakan ga suna dunkule hannu. To shi ne wai ke so ya san shin wannan sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallama dan shi ma yayi, ko ko a'a ba sunna bace. A wannan dogara akan hannu yayin da mutum zai tashi sunna ce ta Annabi sallallahu alaihi wa sallam, ba kuma a raka'a ta daya ko ta dusan da zai miƙe tsaye, yana iya dunkula hannunsa ya dogara da hannayensa sannan ya miƙe tsaye. Wannan ya zo a cikin hadisi na manzo sallallahu alaihi wa sallama, hadisin Abdullahi dan Umar, wanda al-Imam al-Tabarani ya fitar da shi a cikin littafinsa Al-Mu'jam al-Awsat, hadisin Al-Azraq ibn Qais, da yake cewa na ga Abdullahi dan Umar radiyallahu ta'ala anhu ma shi da mahaifinsa, yace na gan shi yayin da zai tashi a cikin sallah, ya'jiru fi salati ya'tamidu alayhi idha qama, yana dunkule hannunsa yana dogaro akan hannun nasa yayin da zai tashi tsaye. Yace sai na tambaye shi game da abin nan da naga yana yi, fasaltuhu an zalika faqala ra'aytu rasulullahi sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya'jilu fi salah, naga Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam yana dunkula hannunsa yayin da zai miƙe tsaye a cikin sallah. Wani hadisi Sheikh Nasiruddin Al-Albani ya hassana shi a cikin littafinsa Tamamul Minna da wasu daga cikin littafansa, hadisi ne hasan. Saboda haka yayin da mutum zai tashi idan ya dunkula hannunsa ya dogara a kansa ya miƙe, wannan ya yi sunna. Rashin yin haka ba laifi ba ne, kuma ba abu ne da yake ɓata sallah ba, illa iyaka mutum yana samun ladansa, wato cikar gwargwadon cikar sunna a cikin sallarsa, gwargwadon cikar ladansa, gwargwadon yadda ya rage wani abu na sunna, gwargwadon yadda ladansa ya rabu, amma ba wai yana lalata sallah ba. Sai kuma wani wanda yake tambaya cewa wani ne ya biyo wani a guje, sai wanda aka biyo ɗin a guje ya yi wajen kan titi, haka ya jefa kansa cikin titi mai wani da mota ya kaɗe shi, to cikinsu wa zai kafara, wanda ya biyo ɗin ko kushi wanda ya kaɗe shi, wato waye kafara da diya take kansa? Mai mota yana yin kafara ko ya biya diya da kafara yayin da ya kasance akwai kuskure ta ɓangarensa, in an samu kuskure ta ɓangarensa, ko yaya kuwa kuskuren yake, wato koda za a ce 70 80 cikin 100 kuskuren wanda aka kade ne shi kuma yana da kuskure shi driver 20 30 kasa da haka sama da haka cikin 100 matukar dai za a jingina masa wani abu na kuskure a cikin abin da ya faru to ya shiga cikin al-qatl al-khata saboda haka yana da kuskuren da zai sa a ce yayi kafara amma idan ya kasance ba shi da kuskure ko kadan wato yadda mutumin ya taho ko in ce yadda shi mai direban yake ya kiyaye dukkan abin da ya kamata direba ya kiyaye a motarsa ya tsare duk abin da ya kamata direba ya kiyaye a motarsa yana tuka motar kuma yadda ya kamata yana tafiya inda ya dace bai karya wata dokar tafiya ko tuki ba wanda za a iya cewa a sanadiyarta ana iya samun hadari to sai kuma hadari ya zo ya gitta to anan ba a cewa zai kafara wato kamar mutumin da yake tafiya da motarsa wacce ta cika ka'ida birkinta yana ji komai na ta tayoyinta lafiyayyu sannan kuma yana tuki a irin yadda ya kamata mai tafiya a wannan gurin ya yi tuki yana bin inda ya kamata ya bi sai kuma wani ya zo ya shigo masa ko ya fado masa to anan ba a cewa ya yi kafara saboda anan ba shi da wani abu na laifi saboda haka idan wannan da aka biyo kawai ya jeho kansa ba a cewa mai mota ya yi kafara sai idan har an bincika aka ga cewa shi kansa mai motar a lokacin yana gudun da bai kamata ya yi shi a gurin ba sai yadda da a ce ba wannan gudun yake ba zai iya rike motar ko zai iya kula da zirga-zirgar mutane don akwai guraren da daman can ana sa ran mutum ko dabba ko yaro zai iya gittowa saboda haka akan sa alamomin hanya wanda suke nuna cewa mai tuki a nan yayi taka tsantsan saboda guri ne da mutane suke kai kawo akwai yiwuwar kowane lokaci ya ga wani ya gitto masa to kaga idan akwai waɗannan shi alamomin kuma sannan shi yana gudun da ya wuce kamata to kaga anan za a iya lazumta masa kafara shi kuma shi kan wancan wanda ya biyo shi ba a cewa shine sanadiyar saboda dan kafin mutum ba sharadi bane kuma shi kenan ya jefa kansa cikin mota yana iya kaucewa shi kansa inda ya san wataƙila dan zai ba zai ba bi shi ba kuskuren na shi wanda ya jefa kansa ne ciki in ya zamana shi kadai ne ta bangaren sani abin ya faru in kuma ha'a shi da direban a ciki to direban shi ne zai yi kafara sai wani kuma da yake tambayar halaccin karban la'ada a kasuwanninmu da ake yi ko dabba ka saya to baka isa ka dau dabbar ka ba sai ka biya wasu la'ada to la'ada idan ta kasance dillali yayi sa'ayi wato yayi wani kai kawo wajen ciniki shi aka bawa neman kayan misali kai ka zo kana son kaya a kasuwa ka ce wani taimaka ka nemo min kayan nan ya shiga ya fita yayi kai kawo ya samo kayan to wannan wani aiki ne da kana iya sallama sa kai tunda ka bashi aiki babu laifi dan ya ce ka sallame shi ko shi mai kaya ya ce ga kaya na sayarwa ka nemo mun masu saya saboda haka ya ta tallata masa kayansa har ya samu masu saya ya kawo masa to anan kaga shi ma in ya nemi a biya shi wani haƙƙi na ɗawainiya da ya kai komo da ya yi wannan babu laifi yana da haƙƙi da za a bashi saboda kuɗin da zai nema a nan muƙabilin wani abu ne da ya yi na wahala amma in kawai haka zaune ke a inuwa mai kaya na zaune mai sayan kaya ya zo suka yi ciniki aka gama kawai tsulum ya ce sai an ba shi kuɗi a cikin wannan ciniki to wannan ba shi da wannan haƙƙin in kuma da zai yi ɓata da ƙarfi ta yadda zai tsare mai kaya ya ce ba zai sayar ba ko mai sayarwa ba zai mai saya ba zai saya ba sai an ba shi wannan kuɗin aka ba shi ba tare da ana so ba dan dai kawai a samu cinikin ya yiwu to in ya ce ya ci haram saboda wannan kuɗi ne da ya karɓe shi muƙabilin ba komai ya yi ba kuma ba da son ran masu bashin suka ba shi ba kawai ba yadda za su yi da shi ne mutum yana zaune kawai ba shi da aikin fari ba shi da nabaki sai dai idan an yi ciniki kawai ya ce a ba shi la'ada to irin wannan la'adar ba ta da tushe a musulunci dillal akwai shi addilala akwai ta a musulunci shine ka nuna wa mai kaya wanda zai sayi kayan shi domin ya saya ko kuma ka nuna wa mai saya kayan abinda zai saya da inda zai samu ka yi wannan ɗawainiya a sallame ka wannan babu wani abu amma haka kawai mutum ya zauna a cikin inuwa sai dai kawai an yi ciniki ya tsaya a kan wanda suke masu ciniki ya ce sai sun ba shi wani abu wanda idan har ya matsa musu suka rasa yadda za su yi da shi suka ba shi to ba halal ya ci ba to sai wanda yake tambaya game da wacce jinya ce za ta sa mutum ya ciyar bayan ya ajiye azumi kuma ya ake ciyarwar duk sanda mutum zai yi rashin lafiya wanda za ta hana shi yin azumi ko shi ya ga cewa yana buƙatar ya huta da azumin da yake yi ya ajiye azuminsa to abinda yake a kansa shine ya rama kawai wannan shine abinda yake wajibi a kansa babu maganar cewa in ya tashi ramawa kuma sai ya ciyar domin izini ne Ubangiji ta'ala ya bashi don ya sauƙaƙe masa faman kana minkum maridan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra wanda duk yake mara lafiya a cikinku ko yake halin tafiya ya ajiye azumi to Allah ce sai ya biya a wasu kwanakin daban shikenan abinda Allah ta'ala ya dora masa shine ya biya a wasu kwanakin amma bai dora masa ciyarwa ba saboda babu wata jinya da za a ce a dalilin ta idan mutum yayi bayan ya gama kuma sai ya ciyar saboda asali sauki aka samun masa ba wai laifi yayi ba ake masa horo yau a ce sai ya rama kuma bayan ya rama din sai ya ciyar adadin azumin da ya sha to ya zama horo ake masa kamar yayi laifi tare da cewa kuma ba laifi yayi ba wani abu ne shari'a ta ba shi dama ta yi masa rukhsa ya kuma ajiye azumi saboda haka mutum kuma shi yake ganin wacce rashin lafiya ce zai ajiye azuminsa babu maganar cewa sai ya je wajen likita musulmi mai tsoron Allah ya auna shi ya ce eh ba za ka iya azumi ba sannan ya halatta ya ajiye wannan duk matsawa kai ne babu dalili a kansa shi kawai shi ne likitan kansa idan ya ga cewa azumin nan ba zai iya yi ba shi kenan in ya ga cewa zai iya yi ya yi kayansa shi kenan amma dai matukar dai abinda yake tattare da shi sunan shi marar sunan shi rashin lafiya to ya shiga karkashin faman kana minkum maridan ba wai sai idan rashin lafiya ce da idan yayi azumi zai mutu ba ko in yayi azumi zai rika suma sannan ya halatta ya sha a'a kawai dai ya san da sani cewa in fa ya sha ba shi ya sha saboda haka zai dai biya to kaga wannan zai ga cewa hutun jaki da kaya ne matukar yana iya yi to ai ba ma'anar kuma ya ajiye sannan ya tashi yin azumin sanda kuma kowa yake ciyeciyansa duk gidansu kowa bakinsa abu da gare ma sanda kowa yake azumin haka indai har akwai marar a tare da shi to yana da damar ya ajiye abin nan dinsa maganar cewa ma sai ya je likita ya duba shi ya auna shi ya tantance shi kuma likitan ya zama musulmi mai tsoron Allah wanda duk sharadi ne wanda babu dalili a kansa sai tambaya ta ƙarshe wanda yake cewa na yi magana akan aiki da ilhama cewa ba aiki da ilhama mutum ya aiki da ilhama cikin abin da yake shari'a ba ta zo da shi ba to shari'a ba ta zo da abu ba kawai mutum ya ji cewa an kinsa masa wannan abin a zuciyarsa cewa daidai ne ba rayayi wannan wani abu ne da malami suka ittifaki a kansa ba wani abu ne wanda yake magana ta wani banda wani ilham hatta su kansu cikin sufayen akwai wanda sun yi rubutu akan haramcin yin haka sai yake cewa to yaya batun mahaifiyar annabi Musa alayhi salam da Allah ta'ala ya ce ta sanya ɗanta a cikin ruwa wato shine annabi Musa alayhi salam ta sa shi a cikin akwati ta jefa shi a cikin ruwa tare da cewa akwai yiwuwar ya mutu kuma ta yi aiki da wannan an ce kuma wahayin da aka yi mata ilhama ne kuma ta yi aiki da wannan yana so ya ji ƙarin bayani dangane da wannan babu shakka Allah ta'ala ya ba mu labari cewa ya yi wahayi zuwa ga mahaifiyar annabi Musa alayhi salam lokacin da ta haife shi a tsakiyar lokacin da Fir'auna da zabaniyawansa ake yawo gida-gida ana yanka ƴaƴa maza. Ta haifi annabi Musa alaihi salam kuma namiji, saboda haka Ubangiji ta'ala ya ce ya mata wahayi, wa auhayna ila ummi Musa an ardiye, fa idha khifti alayhi fa alqihi fil yammi wa la takhafi wa la tahzani inna radduhu ilayki wa ja'aluhu minal mursalin. Allah ta'ala ya ce sai muka yi masa, sai muka yi wa mahaifiyar annabi Musa wahayi cewa ki shayar da danki, idan kuma kina jin kina je masa tsoro fa alqihi fil yammi, to ki jefa shi cikin teku. فلا تخافي ولا تخافي ولا تحزني كذا كيجي صورو كذا كما كيدامو كذا كيجي داموا ان رادوه اليك وجاءوه من المرسلين زامو داو ميكي دشي كما زامو سانيا شي كين منزلي تو شيني تا دوكي شي تا جيفا شي ا cikin ruwa daga baya mutanen gidan fir'auna suka tsince shi aka kai shi gidan fir'auna kuma Allah ta'ala ya tashi shi a cikin wannan gida har lokacin da ya kai munzalin da Ubangiji ta'ala zai ba shi risala. To na farko game da wahayin da aka yi wa ummi Musa, na'am akwai daga cikin malaman tafsiri waɗanda suke cewa ilhama ce, akwai wanda da yawa sun fassara shi da cewa wahayu ilham ne, wato an kinsa mata irin kinsa wadda Allah ta'ala ya yi wa ƙudan zuma wa auha rabbuka ilan nahli, irin wannan kinsa wacce Ubangiji ta'ala ya yi mata. An ruwaito daga Qatada ibn Da'amatu Sadusi yana cewa qadhafna fi qalbiha, mun jefa a cikin zuciyarta. To amma idan muka dubi nassi, zahirin nassi, shin yana nuna mana cewa ilhama ce Ubangiji ta'ala ya yi mata kawai, koko a'a wahayi ne irin na mala'ika, irin wanda mala'ika zai yi magana da ita ya gaya mata umarnin Allah? Ibn Atiyya a cikin tafsirinsa Al-Muharrar Al-Wajiz ya kawo duka bayanan, ya ce kuma akwai yiwuwar ya zama na mala'ika ne Allah ya turo mata ya gaya mata ya umarce ta, kuma wannan umarni da ittifaƙin malamai bai sa ta zama annabiya ba, saboda ya ce malamai sun yi ittifaƙi cewa babu mace a cikin annabawa. Ya ce amma kasancewar mala'ika ya zo mata kuma ba lalle ne ta zama annabi ba, irin mala'ika da Allah ta'ala ya turawa, kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ba mu labari, annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaya mana cewa akwai al-abras al-aqra al-a'ma, akwai mai cutar al-baras da mai cutar zabiya da makahu, da Allah ta'ala ya tura musu mala'ika, wanda kissa ce sananniya, mutane guda uku da Allah ta'ala ya tura mala'ika don a jarraba su. Wannan aika musu mala'ika, mala'ika ya magana da su bai sa su zama annabawa ba. Idan muka duba siyakin ayoyin da Allah ta'ala ya yi maganar mahaifiyar annabi Musa alaihis salam, za mu ga cewa yana kama da irin yadda Allah ta'ala ya aika wa Maryam alayhi salam mala'ika, fa arsalna ilayha ruhana fatamathala laha basharan sawiya, qalat a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya, qala innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya. Domin a cikin ayar za mu ga cewa Allah ta'ala ya wato ya gaya mata umar, an bata umarni an ardi'i, idza khifti alayhi fa alqihi fil yam, ki shayar da shi, idan ba za ki iya ba ki jefa shi a cikin ruwa, wala takhafi wala tahzani, kada ki ji tsoro kada ki bakin ciki. Wannan ilhama ba a cewa ilhama an yi umarni, sai dai ka ji cewa bari in yi ko in yi kaza, shine ilhama, amma ba wai ka ji umarni ba. Shi yasa wasu suka ce bacci a bacci ne ta gani, wato wasu suka ce a bacci ne ta gani, ta ji ana gaya mata haka. Amma a cikin ayoyin Allah yana nuna mana cewa ta ji cewa wannan abin daga Allah ne, Allah ne yake gaya mata haka. Domin Allah ta'ala yana cewa a ƙarshen ayoyin cikin suratul qasas, faradadnahu ila ummi kai taqarra aynuha ko wala tahzan wa li ta'lama anna wa'da Allahi haqq, sai muka mayar da shi zuwa ga mahaifiyarsa, wa faradnahu ila ummihi kay taqarra aynuha, dan tayi farin ciki, wala tahzan, kuma kar ta damu, wali ta'lama anna wa'dallahi haqq, ta san cewa alƙawarin Allah gaskiya ne. Wannan wali ta'lama anna wa'dallahi haqq yana nuna maka cewa ta san cewa alƙawari ne Allah ya mata, ba zai yi ba abin da yake ilhama ko mafarki haka ka dauka cewa alƙawari ne tsakaninka da Allah, dan kawai kai mafarkin wani abu shikenan ka rika jin cewa Allah ne maka alƙawari, ko kuma kawai wani abu ya karsa a zuciyarka na zaka yi kaza, ka rika jin alƙawari ne tsakaninka da Allah. Sabanin a ce Ubangiji Ta'ala ya turo mala'ika ne ya sanar da mutum, a nan ne zai rika jin cewa alƙawari Allah ya yi masa. So kalmar ko jumlar wali ta'lama anna wa'dallahi haqq yana nuna cewa mala'ika ne Ubangiji Ta'ala ya tura mata, irin yadda ya tura wa Maryam alayhi salam mala'ika, aikawa Maryam mahaifiyar Annabi Isa alayhi salam mala'ika, wannan bai sa ta zama annabiya ba. Allah Ta'ala cewa yayi mal masih ibn Maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqa, bai ce wa ummuhu nabiyya ba, inda a ce annabiya ce to da annabcin ya kamata ya fada, dan yana sama da siddiqanci, ce wa ummuhu siddiqa, mahaifiyar Annabi Musa siddiqa, annabi Isa siddiqa ce, amma ba annabiya ba, duk da cewa gashi Allah Ta'ala ya gaya mana cewa ya aika mata da mala'ika. Ashe kaga kawai zuwan mala'ika gurin mutum ba shi yake nuna cewa ya zama annabi ba, sai idan an bashi wani sako da aka ce ya isarwa mutane, ko kuma ga wata shari'a da aka ce ya aiki da ita, ko wani gyara da ake so ya kawo, shi ne zai mai da shi annabi. Akwai hadisi a cikin Sahih Muslim, hadisin Abu Huraira, wanda annabi sallallahu alaihi wa sallam yake gaya mana cewa akwai wani mutumin da ya fita ya tafi ziyarar wani dan uwansa fi ƙarya, Ubangiji Ta'ala sai ya sanya wani mala'ika a hanyar sai ya tsare sa, fa arsalallahu lahu malikan fi madrajatihi, ko ala madrajatihi, akan hanyarsa ta zuwa gidan ko alƙaryar ko wannan ƙauyen na wannan dan uwa nashi, sai Allah ya aje mala'ika da ya zo sai ya tambaye shi ina zaya, sai ya ce zai je ziyarar wani dan uwansa a waccan a wata alƙarya, sai ya ce fa hallaka alaihi ni'matan tarubbuha, akwai wani abu na alheri ne da ya maka, ko kake so ka haɓaka wannan alherin da ke tsakaninku, shi ne ya ce a'a, ba abin da ke tsakaninsu illa kawai yana son shi saboda Allah. Sai ya ce da shi to ni manzan Allah ne zuwa gare ka, fa inni rasulullahi ilayka yukhbiruka annahu yuhibbuka kama ahbabtahu fi, ni mala'ika ne Allah ya aiko ni in gaya maka cewa yana son ka kamar yadda kake son dan uwanka saboda shi. Kaga wannan bata mai da shi annabi manzan Allah, rajulan zara rajulun akahu fi qaryatin, haka annabi ya fara, bace zara nabiyun akahu fi qarya ba, zara rajulun akahu fi qarya. Saboda haka aikowa wani mala'ika da umarnin Allah baya sa ya zama annabi. Saboda haka a nan cewa kawai mujarrad ilhami ne, kawai ilhama Allah ya kinsa mata, wannan ba dalilin da yake, dalilai suna nuna kishiyar haka, suna nuna ba ilhama ce kawai ba. A cikin suratul Baha Allah Ta'ala da yana maganar ni'imomin da yawa annabi Musa alayhi salam, ce id awhayna ila ummika ma yuha, tunan lokacin da muka yi wa mahaifiyarka wahayi da abin da ake mata wahayi, wannan ƙarfafa awhayna da ma yuha yana nuna cewa wahayi ne hakikatan na mala'ika, ba wai kawai ilhama ba ce Ubangiji Ta'ala ya mata. Da Allah Ta'ala ya ce wa id awhaytu ila alhawariyina, awhaytu ila alhawariyina, nan wahayi ne da Allah Ta'ala ya wa Annabi Isa alayhi salam ya sanar da su, saboda akwai annabin da yake tare da su ya sanar da su, shi yasa duk sanda su ma za su nemi wani abu a wajen Allah suke nema a wajen Annabi Musa alayhi salam, shi kuma ya nema musu a gurin Allah. So haka kaga ba magana ce ta kawai an yi ilham, an yi aiki da ilhama ba, in ma da kuma za mu sauko kan cewa ilhama ce kawai aka yi, ilhama ce kawai Allah ya yi mata ta ɗauki ɗan ta jefa shi. A nan ita ka amanta tana tsakiyar ta, wato ita bainal mafsadataini ne, wato ko ta baddan a shigo a yanka shi, ko kuma ta yi aiki da abin da tunaninta ya bata cewa ta sa shi a cikin akwati, ta gyara akwatin yadda mutum ɗan adam zai iya rayuwa, ta sake shi a cikin ruwa ila in ya fita gaba can inda babu mulki ko babu mutanen yaran Fir'auna, wani ya tsince shi ya je ya tsare shi, ya fita bar shi su shigo gida su gan shi su yanka shi. Saboda kamar kai ne wani abu ya biyo ka, ko ka ji tsoro ga abin nan kana kan hawa na biyu ko na uku, wanda tana iya yiwuwa in ka duro kai rai, tana iya yiwuwa kuma wani abu ya faru ka mutu. Amma kaga cewa shi abin da ya dirka ko ka, kamar gobara Allah ya kiyaye shi mu, ta tashi ta kama daki, kaga ga dangana ita gobaran nan fa ba maganar yiwuwar wai ka tsira, dakin nan zai cinye, kaga ka leko ta window ka hango kasa kawai ka yi bismillah ka suntumu, kaga anan ka irtikabu akhafid dararai da kai, waccan mutuwa ce muhaqqaq, wannan ko mutuwa ce muhtamala. Saboda haka in ma mun tafi cewa ilhama ce ta yi aiki da ita, anan ba ta yi wani aiki da ya saba shari'a ba, bare a ce ta dauki wani ilhama ta yi aiki da shi ya saba shari'a, wannan idan har mun gamsu cewa ilhama ce, da kuma ni na fi gamsuwa cewa ba wai kawai ilhama bace aka yi mata, duk da cewa wasu daga cikin malaman tafsiri sun faɗa haka, amma ayoyin da suka yi bayanin kissar sun fi nuna mana cewa wani alkawari ne da ta tabbata daga Allah yake, ba kawai ilhama bace. Za mu ci gaba da batu akan kissar Khidr alayhi salam, wanda ina fatan yau ya zama mun karkare wannan kissa. Bismillah.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا.
كبار يلا مكي بياني ومكي تكين بياني جيلو كتي يي نا هجوجي دما لميسو كباير دنگنا دا تشيوا النبي الخضر عليه السلام بايا دونيا كما با ونوان دا زي يدا أور تشيوا يا غنش أينزو أكسكتاش. A cikin irin hujjojin da malamai suka bayar akan wannan batu, nace akwai hujja ta Alkur'ani da Sunna da ijma'i na masana manya-manyan malamai, da kuma al-ma'qul, abinda hankali yake duba nunawa. Yana daga cikin abinda hujjar da hankali yake iya karba cewa da a ce gaskiya ne cewa akwai wani mutum daga ƴaƴan Annabi Adam alayhi salam wanda zai rayu tun lokacin da aka haife shi har zuwa lokacin da Allah ya nade wato ƙasa, ce an haife shi tun zamanin Annabi Nuhu, ko an haife shi tun zamanin Annabi Nuhu alayhi salam har zuwa lokacin da Allah ta'ala zai nade ƙasa, a ce yana nan da rai. To babu shakka da wannan yana cikin manya-manyan ayoyin Allah ta'ala waɗanda suke masu ban mamaki, da irin wannan sai kaga Allah ta'ala ya labarta mana shi Alkur'ani, saboda Ubangiji ta'ala ya labarta mana abinda wanda Ubangiji ta'ala ya raya shi a alfa sanatin ila 50 ama, shi ne Annabi Nuhu alayhi salam, alfa sanatin ila 50 ama. To ina ga wanda zai rayu alafis sinin a ce ba a ba da labarinsa ba? An ba mu labari a cikin suratul kahfi din nan, an ba mu labarin waɗanda suka yi bacci shekara 309. Ubangiji ta'ala ya ba mu labarinsu, ba a ce aka yi sun mutu ba, bacci suka yi, daga baya Ubangiji ta'ala ya tayar da su. Ubangiji ta'ala ya ba mu labarinsu, ko wanda ya mutu shekara 100 Ubangiji Ta'ala ya ba mu labarin to a ce akwai wanda yana da rai tun zamanin Annabi Nuhu alaihi salam ko ma zamanin Annabi Adam alaihi salam har zuwa lokacin da Allah Ta'ala zai nade kasa to da ambatansa ya zo cikin Alkur'ani don ya nuna girman rububiyya ta Ubangiji Ta'ala shi yasa wasu daga cikin malamai kamar Ibrahim al-Harbi da aka tambaye shi game da wannan batu na cewa Annabi Al-Khadir alayhi salam an ce yana nan har yanzu da rai yace ba wani abu bane wannan face shedan da ya jefa wa mutane wannan tatsuniya kuma maganar cewa Khadir alayhi salam yana nan da rai har yanzu wannan yana iya shiga karkashin qaulun ala Allah bila ilm wanda al-qaulu ala Allah bila ilm haram tun yayi magana ya jingina wa Allah ta'ala ba da ilimi ba maganar cewa alƙaulu ala Allah bila ilm haram wannan abu ne da ba wanda yake ja akan wannan kowa ya san wannan haramun maganar cewa rayuwarsa maganar rayuwar al-Khadir alayhi salam cewa rayuwa ce mai zarcewa har zuwa tashi alkiyama cewa wannan tana cikin alƙaulu ala Allah bila ilm wannan abinda zai tabbatar da haka shine ba a ambaci wannan alqur'ani ba ba a ambaci wannan ahadisi ba ba ijma'in al'umma bane akan wannan domin ga littafin Allah a gaban mu muna karantawa a ina ne aka yi magana cewa Khadir yana nan dare ga sunnar Annabi sallallahu alaihi wa sallam a gaban mu ana karantawa ina ne aka samu wani hadisi na manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya nuna haka kuma ga malamai na shi sun yi ijma'i akan cewa yana nan dare to da a ce an samu ɗaya daga cikin wannan to sai a tabbatar da wannan domin lamari ne na aqida lamari ne a aqidance zaka dauke shi abinda zaka dauke shi a aqidance ba zaka dauke shi daga la'alla la'alla ba sai ka samu wani abu tabbas wanda yake tabbatar da shi daga alqur'ani ko sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam ko ijma'in al'umma gayar abinda masu cewa yana da rai suke rikewa shine labarurruka da ake samu na cewa wani ya ce ya ga Khadir ibnu al-Jawzi alaihi rahmatullahi yace abin mamaki shin wai Khadir din nan wata alama ce yake da ita da waɗannan da suke cewa sun ganshi idan sun ganshi suke gane shi da ita har wasu su rudu da cewa wani ya ganka ya ce da kai ni ne Khadir kuma ka yadda da shi yace babu shakka duk wanda zai gaya maka haka ka hadu da wani ya ce maka Khadir ne shi to wannan magana ce da yake faɗa babu wata hujja a kanta bai kamata kai mai tunani mai hankali ka yadda da shi ba ta yaya za ka yadda cewa gaskiya gaya maka ba ƙarya ba cikin hujjojin da Ibn al-Jawzi ya ambata a cikin littafinsa yake cewa Khadir alayhi salam yaya zaɓi ya rabu da annabi Musa Ibn Imran kalimar Rahman wanda Allah ya yi magana da shi ya ce haza firaku baini wa bainika wannan rabuwarmu ce ta zo lokacin rabuwa ne tsakanina da kai yayi to wanda yace ba zai ci gaba da tafiya da annabi Musa alaihi salam ba yace kaifa yarda li nafsihi bi mufaraqatihi li mithli Musa thumma yajtabi'u bi jahalati al-ibad al-kharijin an ash-shari'a ta yaya mutumin da ya zabi su rabu da annabi Musa alaihi salam kuma a ce shine yake haduwa da wasu jahilai waɗanda ba sa bin shari'a alladhina la yahduruna jum'atan wala jama'a mutanen da ba a ganin su a sallar juma'a ballantana a jam'i na yau da gobe wala majlisa ilmi ba a ganin su a wani majalisi na ilmi wala yarifuna min ash-shari'ati shay'an ba su san komai ba dangane da shari'a wa kullu minhum yaqulu khala al-khadir wa ja'a al-khadir wa awsan al-khadir kuma kowa daga cikin su sai ya rika cika baki yana cewa khadir ya gaya mun khadir ya zo guri na khadir ya mun wasiya yace fa ya ajaban lahu yace abin mamaki ga al'amarin khadir din nan yufariqu kalimallah ya rabu ya zabu rabuwa da annabi Musa wanda Allah ya yi magana da shi waya duru ala suhbatil juhali kuma ya dawo yana abotaka da wasu jahilai wa man la ya'rifu kayfa yatawadda wa la kayfa yusalli wanda ma bai san ya zai yi alwala ba ko ya zai yi sallah ci abin mamaki inda a ce hal Khadir zai rabu da wani to ba zai rabu da annabi Musa bai dawo yana yawo tare da waɗannan mutane saboda galibi waɗanda suke faɗar irin waɗannan sai ka samu mutum ba shi da wani abu na sanin shari'a daidai da alwala bai iya ba amma kuma sai koma gefe ya ce shi sun haɗu da Khadir ya ba shi wuridi ya ba shi zikiri ya ba shi kaza ya ba shi kaza to sannan yake cewa al'umma duka tayi ijma'i akan cewa duk wanda zai ce ni ne Khadir da zai ce sami'tu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam yaqulu kaza wa kaza lam yultafat ila qawli, wanda zai zo ce ni ne Khadir da zai ce naji manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce kaza wa kaza kaza, ba za a saurare shi ba, ba za a kafa magana hujja da magana sa a addini ba, sai dai a ce da shi me yasa baka je gurin manzon Allah ba sallallahu alaihi wa sallam kai masa mubaya'a, sai dai in shi ya kai zindikancin da zai ce ai manzon Allah ba a aiko shi guri na ba, in ko har ya faɗa haka to ya kafirta, in har shi Khadir din ne to ba zai faɗa haka ba, in ko har zai faɗa haka ya kafirta, in kuma har shi din ne da gaske to ya aka yi bai je gurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, shi yasa suka ce da a ce yana nan da rai to da sai ya kasance dole ya halarci majalisin Annabi sallallahu alaihi wasallam, ya zauna da shi yayi karatu a gaban sa, ya taimaka masa an fita jihadi tare da shi, yayi sallah a bayan sa, dukkan wani abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake sa sahabban sa su yi masa shi ma yana ciki ana yi da shi, yace to ba a samu wannan ba, kaga maganar kuma wani yazo yana labewa yana cewa mutane shi Khadir ne, ko kuma a'a shi ya ga Khadir, wannan magana ce a bar watsarwa, bai kamata a waiwaye ta ba. Yace da a ce yana nan da rai, lakana jihaduhu al-kuffara wa ribatuhu fi sabilillah wa maqamuhu fi as-saff sa'atan wa huduruhu al-jum'ati wal-jama'ati wa ta'limuhu al-ilm afdalu lahu aw afdala lahu bi kathirin min siyahatihi bayna al-wuhush fi al-qifar. Ce da a ce yana nan da rai, to da ya fito ayi jihadi da shi ga kafirai, yayi ribatu yayi daku fi sabilillah, ya tsaya a sahu ayi sallah da shi ko da tsayuwa ta sa'a daya, ya halarci sallar juma'a, ya halarci sallar jami'i, ya koyar da mutane ilimi, to da wannan ya fi masa falala sama da ya rika yawo a cikin daji tsakankanin namun dabbobi. Ai abinda suke faɗa, ai ya fita daga cikin jama'a yana cikin daji, a daji ake haɗuwa da shi, saboda mai in har ya kasance shi ne Khadir ɗin da gaske, ya fito yayi ayyukan alkhairi tare da musulmi mana, dan me zai rika koyewa baya fitowa yana karantar da al'umma, ya kamata a ganshi a majalisin ilimi, ya kamata a ce ma yana da darasi a Bauchi ko a Kano da za a rika halatta a ce za mu je darasin Khadir alaihi salam, to da akwai shi da dubbin a can ba wanda zai bude darasi Allah, to ga darasin Annabi waye zai zauna yana wani darasi, sai dai shi Annabin ne ya aike shi, to kuma wannan ba zai saba masa ba, yace to ya zai rika yawo a daji ya bar waɗannan ayyukan kirki, yace to kaga wannan ma kawai masu faɗar irin wannan ba su san cewa su kansa suke ba, suna aibanta shi, suna su kansa ne suna aibanta shi, shi yasa Ibnu Hajar alaihi rahmatullah a cikin littafin sa Zahrun Nadir yace mafi ƙarfin dalilai guda biyu waɗanda suke nuna maka cewa Khadir ɗin nan baya duniya, na farko rashin samun daidai da rana ɗaya ya kai wa manzon Allah ziyara a gidansa ya zauna da shi, inda a ce yana da rai to da an samu wannan, da su Sayyidina Abubakar sun gaya maka, Sayyidina Umar ballantana su Abu Huraira, da yanzu sun rawaito mana Abu Huraira kullum yana jikin manzon Allah tun da ya shigo Madina, to da wata rana ya shigo ya abin nan, ku duba mala'ika ya zo ya yi tambaya, ba an gaya mana ba, mala'ika Jibrilu da ya zo hadisu sani kana islamiya ma ana karanta maka wannan, innahu jibrilu atakum yu'allimukum dinakum, to da a ce Khadir ya irin wannan zuwan me zai hana shi a bada labarinsa, amma babu wannan, ya ce to wannan kwakwaran dalili ne da yake nuna cewa wannan magana ta cewa yana nan dare a bar a yi watsi da ita ce, shi abu na biyu kuma a ce shi kadai Ubangiji ta'ala ya aje shi bai karɓi ransa ba tsawon waɗannan shekaru, kuma ba tare da an samu wata hujja a cikin Alkur'ani ko a sunnar Annabi ta nuna haka ba, in har za a samu shi kadai Ubangiji ta'ala ya masa wannan to za ka samu wani abin da zai nuna maka haka, amma kawai ya zama na sai ka maka ne, to wannan shi ma kawai dalili ne da yake tabbatar da haka, ya ce to idan muka gane haka za mu tabbatar da cewa Khadir alayhi salam abinda zai za ta fi nutsuwa da shi shine baya duniya. Wannan shine ra'ayin da Ibn Hajar al-Asqalani ya rufe maganganunsa da shi a cikin littafinsa Az-Zahrun Nadir. To idan muka fahimci haka za mu sani cewa babu shakka Khadir na farko annabawa ne daga cikin annabawan Allah da Allah ta'ala ya masa wahayi ya bashi wasu hukunce-hukunce na musamman waɗanda annabi Musa alayhi salam a lokacin bai san su ba, bai san tafsiru asbabiha ba, bai san dalilan da yasa annabi Khadir ya yi waɗannan hukunce-hukunce ba. Kuma Al-Khadir alayhi salam a bisa abinda muka yadda shine aqidar mu ya mutu ya koma ga Allah tun jimawa, maganar cewa kuma ana haduwa da shi ko dai ya kasance mai fadar haka shi ma ya san ƙarya yake yi, ko kuma a'a ya hadu da wani shedani ne ya ce da shi ni ne Khadir, shi kuma ya yadda ya karkatar da shi daga shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallama. Don haka abinda hulatul mutasawwifa wato masu tsatsauran ra'ayi cikin harkar sufanci suke rike da shi na karkasa addini zuwa ga aqidar ga cewa akwai ilmul batini, akwai ilmul zahiri, ko akwai ilmul shari'ati, akwai ilmul haqiqati, suna dogaro da wannan. Babu shakka idan har muka fahimci kissar Khadir alayhi salam da matsayinsa da kuma dangantakarsa da annabi Musa alayhi salam da abin da yazo da shi, za mu gane cewa wannan abin da suke rikewa ba hujja bace. Kuma annabi Musa alayhi salam yana bisa wani ilimi wanda Allah ta'ala ya sanar da shi a lokacinsa na shari'a. Annabi Khadir alayhi salam shi ma yana bisa shari'a, ilimin da Allah ta'ala ya sanar da shi. Amma maganar da suke cewa shi Khadir yana da ilmul batin ne, shi yasa annabi Musa alayhi salam da ya ga wani abu a wajensa na zahiri yake masa inkari, da wannan suke halattawa waɗanda suke ganin waliyai ne cewa za su iya fita su fice daga bin shari'ar annabi sallallahu alaihi wasallam da da'awar cewa su ilimin batini suke kai ko ga su suna kan haƙiƙa. Babu shakka wanda duk yake da hankali ko yake da wani dosane na ilimi ya san wannan magana ƙarya ce. Qissar Khadir kamar da Ibn Taymiyya yake cewa qissar Khadir tare da Musa lam takun mukhalifatan li shar'i Allahi wa amrihi, bata saba wa shari'ar Allah ba, bata saba umarnin Allah ba. Yace bal ma fa'alahu al-Khadir huwa ma'murun bihi fi shar'i, abinda Khadir ya aikata shine abinda shari'a ta yi umarni da shi, bi shartu an yu'lama min maslahatihi ma 'alimahu al-Khadir, amma da sharadin mutun ya zama da yana da ilimin da Khadir yake da shi na maslahar wannan abu. Fa innahu lam yaf'al muharraman mutlaqa, yace kwata kwata bai aikata haramun ba. Wannan fasa jirgin ruwa da yayi, da kashe yaro da yayi, da tsayar da wannan garin da yayi bai saba wa shari'a ba. Fa inna itlafa ba'd al-mal li salahi aktharihi huwa amrun mashru'un da'iman, shari'a ta yadda a lalata wani bangare na dukiya domin a kubutar da sauran dukiyar. To inda za a ce ga dukiya in aka bar ta gaba ɗaya za ta salwanta, amma in aka hakura da wani bangare za a iya kubutar da wani bangare, to sai a salwantar da bangaren ta don a kubutar da sauran. Kamar a ce gobara ce ta tashi, babu yadda za a yi a kashe gobaran nan sai an faffasa wunduna, an lalata katangar, an yi waye an yi waye, to sai a faffasa. Kaga dukiya ce ake lalatawa, amma dan a kubutar da gidan, in ba haka ba to gidan duk ya kone, a rasa wundun, a rasa komai. Amma ana son a kubutar da gidan sai an bata wasu bangare nashi, to sai a yi haka. Ai shari'a ta zo da wannan, ba wani abu ne da ya saba shari'a. Don haka dan Yahuda musu jirgin ruwa domin su kubuta da jirgin ruwansu kada a kwace, in yaso in suka koma gefe su liƙe kayansu, wannan bai fi musu zama maslaha ba akan duk su rasa jirgin ruwa? Saboda haka mai yayi wanda ya saba shari'a, kai a shari'a ka ba za ka yi haka ba, a shari'a ka ba za ka yi haka ba za ka yi. Saboda haka kaga anan bai yi wani abin da ya saba shari'a ba. Shi yasa Ibn Taymiyya ya ci gaba da cewa qissar Musa da Khadir alayhi salam laysa fiha mukhalafatu li shar'i Allah, babu wani abu da ya saba shari'ar Allah a cikinta. Yace fa innahu la yajuzu li ahadin, la yajuzu qattu li ahadin, la nabiyyin wala waliyyin an yukhalifa shar'a Allah, ce babu wani wanda ya halatta gare shi, annabi ne ko wali ne ya saba wa shari'ar Allah. Sai dai akwai wani abu da mutum zai sani, wanda zai yi wani abin da wanda bai san abin ba zai zata ya saba wa shari'a, amma da zarar ya san abin kuma zai fahimci bai saba wa shari'a ba. Yace kamar mutum ne ya shiga gida, a ga yana ɗaukan abin da yake cikin gidan, ya shiga gida sai aga kuma yana kwasar kayan gidan, ya ɗau wannan, ya ɗau wannan, ya ɗau wannan. Yace wanda bai sani ba zai ce yana sata, wataƙila shi kuma yana da izini ne daga mai gidan cewa in ka shiga gidan nan duk abin da ka gani yayi maka ka dauka. Suna tare da wani sai ga yana dauke dauke ai zai ce yana sata, amma da zarar yazo ya masa bayani cewa a ai mai gidan ya bani izini dama in dauka, ya fahimci haka kaga zai fahimci cewa ashe bai aikata haramun ba. To a zahirin aikin sa ya nuna haramun ne, amma kuma daga baya bayan an yi bayani ya nuna ba haramun bane. Wannan shine abin da ya faru tsakanin Al-Khidr da Annabi Musa alaihi salam. Shi yasa Ibn Taymiyyah ya nada ta irin waɗannan maganganu a gurare daban-daban a cikin littafin sa Al-Fatawa. Shi yasa yake cewa a wani guri yace wani daga cikin mu'mine zai iya kebanta da ilimin wani abin da zai sa yaga abin halal ne a shari'a, wal akhar la ya'lamu dhalika sabab, ce alhalin wannan mutum wani kuma shi bai san wannan sababin ba. Yace wa in kana qad yakunu afdala min al-awwal, koda kuwa yafi falala, wata kila shi wancan da bai san sabab din ba, bai san dalilin da yasa wancan yake abin da yake yi ba malamin sa ne ba, amma kuma bai sani ba. Yace mithlu shaykh Sayyid dakhala ila bayt shaykh Sayyid, mutum biyu ne suka shiga gidan wani, wa kana ahaduhuma ya'lamu tiba nafsihi bit tasarruf fi manzilihi, daya ya san cewa mai gidan ya yarda yayi abin da ya ga dama a gidansa, ko dai ya bashi izini baki da baki, ko kuma a'a a al'adance ya nuna masa ya iya yin wannan, sai aga yana tasarrufi. Yace fa hadha wa zalika mubahun fi shari'a, wannan ya halatta gare shi a shari'a yayi. Wal akharu la ya'lamu zalika sabab, amma ɗayan bai san da wannan ba, shi sai kaga ba zai iya tabawa ba. To yace wa kharqu safinati kana min hadha al bab, kharqu safina hu da wannan jirgin ruwan daga wannan babin ne. Yace shi Khidr ya san cewa a gaban su akwai wani basaraki azzalimi, ya khudhu kull safinatin ghasba, saboda haka maslahar da su kansu masu jirgin ruwan za su zaba a lokacin shine a huda jirgin ruwan. Shi yasa da muka zo tafsirin ayar a baya muka ce akwai yiwuwar ma suna ganin shi ya huda, ba su yi magana ba, don wasu suna cewa su ai shi ba a ganin shi sai ya ga dama, sai wasu suke ganin shi. Muka ce wannan ba dalili bane, babu wani abin da ya nuna ba a ganin sa, ba mala'ika bane, ba aljani bane, sauraka ana ganin sa. Shi yasa da suka zo ma suka ganshi suka ce ai wannan bawan Allah nan ne na kirki, ku hawo ba sai kun biya ba, inda ba a ganin shi ba san shi ba. Saboda akwai yiwuwar sun san shi da salaha, saboda haka yadda suka ga yana fasawa ba su yi magana ba, sun san dai wannan ba zai cuce su ba. Da haka shari'a ita ce fa shari'atu fi nafsi al-amri hiya al-amru al-batin, abinda yake na hakika shine shari'a, ba abinda alkali yake zartarwa a zahiri ba. Alkali zai iya zartar da wani abu a zahiri, amma shari'ar ba ita ce ba, amma ba shine daidai ba. Saboda haka aka ce hukuncin alkali baya halatta maka haram, baya haramta maka halal. Hukuncin alkali ba zai halatta ka kai wa alkali case din da baka da gaskiya, amma ka fi wanda yake karanka wato ka kafi shi iya bayani, ka fi shi kawo hujja, alkali ya ce rike abin naka ne, wannan ba shi zai halatta maka ba, ka ce alkali ne ya baka. Saboda haka abin da yake fi nafsi al-amr shine abin da yake daidai. Abu al-Abbas al-Qurtubi game da kashe yaro mun yi magana a wancan lokacin cewa idan mutum shi ma wahayi ake masa irin yadda ake wa Annabi Khidr alayhi salam, to zai iya kashe wani da hujjar cewa zai zama mabarnaci a nan gaba. Amma haka kawai mutum duk iliminsa ba annabin Allah bane, ba ya da damar yayi wannan hukunci, wannan danyen hukunci. Saboda haka shi yasa malamai suka, shi yasa lokacin da Abdullahi dan Abbas a Najratul Haruri yayi masa wannan tambayar a iya kashe yara, yace in kana da ilimin da Allah ya ba wa Khidr sai kai. To za mu karkare da maganar da Abu al-Abbas al-Qurtubi ya rubuta a cikin littafin sa al-Mufhim juz'i na 6 shafi na 217, yake cewa zahaba qaumun min zanadiqati al-batiniyya. Abu al-Abbas al-Qurtubi ba maliki ne kamar yadda muka faɗa a baya, malamin malikiya ne babba, kuma malami yake ga Abu Abdullahi al-Qurtubi wanda yake da tafsirin al-Qur'ani mai girma shahararre. Yake cewa akwai wasu zanadiqati al-batiniyya, wasu ƴan batiniyya zindiƙai sun tafi ila suluki tariqin yalzamu minhu hadmul ahkam ash-shar'iyyah, yace sun kama wata hanya wacce idan aka kyale su za su rusa shari'a gaba daya. Yace hadhihi al-ahkam ash-shar'iyyah innama yuhkamu biha ala faqalu hadhihi al-ahkam ash-shar'iyyah innama yuhkamu biha ala al-aghbiya wal 'amma, dan suna cewa wai su hukunce hukuncen shari'an nan na zahiri wawaye ne ake wa shari'a da su da kuma gama gari wa ammal awliya amma waliyai wa ahlul khusus da yan tubarkalla fala yahtajuna ila tilka nusus su ba sa bukatar wani nassi kawai gaba gade abinda suka so shi suke yi bal innama yuradu minhum ma yaqau fi qulubihim su abinda yake a zuciyarsu abinda kawai yazo musu a zuciya shi Allah yake so su yi kawai yace wa yahkumu wa yuhkamu alaihim bima yaghlibu alaihim min khawatirihim ana musu hukunci da abinda ya firin jaye akan zukatansu ne qalu wa zalika li safa'i qulubihim ala al-aqdari wai suka ce saboda su a zukatansu babu kazanta wa khuluha ala al-aghyari kuma ba sa kawar ba Allah ba a cikin zuciyarsu fatatajalla lahum al-ulum al-ilahiyya saboda haka suke samun ilimin da Allah ta'ala yake ba su a fili wal haqa'iqur rabbaniyya suke samun haqiqoqi na ubangiji fayaqifuna ala asrar al-kainat saboda haka sukan san abubuwa da sirrin su yadda suke wa ya'lamuna ahkam al-juz'iyyat sun san abubuwa filla daki daki fayastaghnuna biha an ahkam al-shara'i wal-kulliyat saboda haka ba sa bukatar wasu hukunce hukuncen shari'a ko wasu hukunce hukunce a dunkule kamar tafaka al-khadr suka ce kamar yanda al-khadr alayhi salam yake shi ma da irin wannan فإنه استغنى بما تجلى له من تلك العلوم أما كان عند موسى من تلك الفهوم سكتي خضر سبو ديا تاكا ونم مسأي شيما سيزن باية بقات الشرار النبي موسى سبو دفهنت دا الله يسامة ساعتكين زوج يسا أبو الأباس القرطبي يجي تونا هيا تي تزنديكي هيا تي تزنديكي ما سوصو سلوس شريعة يجي وهذا القول زندقة يجي ونا مغانا زنديكا شيني وكفر يقتل قائله تي كافر شيني wanda yake da wannan magana ya halatta alkali ya kashe shi wala yustatabu ba ma zai nemi tuban sa ba li'annahu inkaru ma alima min ash-shara'i domin yana inkarin abinda shari'u suka zo da su gaba daya fa inna allaha ta'ala qad ajra sunnatahu yace domin allah ta'ala ya gudanar da sunnar sa wa anfadha hikmatahu ya gudanar da hikimar sa bi anna kalamahu la tu'lamu illa bi wasati rusulihi as-sufara'i bainahu wa bain khalqihi cewa maganar allah ba a iya sanin ta sai ta hanyar ƴan sakonsa wanda yake turowa tsakaninsa da halittarsa wa humul muballighuna anhu risalati wa kalamahu sune masu isar da sakon Allah ta'ala da maganarsa al mubayyinuna shara'ihi wa ahkamahu sune masu bayanin shari'ar Allah da hukunce-hukuncensa ce ikhtarahum lidhalika wa khassahum bima hunalika Allah ta'ala ya zabe su da wannan aiki yake bance su da shi kamar yanda Allah ta'ala ya ce Allahu yastafi minal mala'ikati rusulan wa minan nasi hakanan Allah ya ce Allahu a'lamu haythu yaj'alu risalatahu hakanan Allah ta'ala ya ce kana nasu ummatan wahidatan fa ba'atha Allahu an-nabiyyina mubashshirina wa mundhirin wa anzala ma'ahum al-kitaba bil-haqqi liyahkuma bayna an-nasi fi ma ikhtalafu fihi da haka Allah ta'ala ya umarce su yi masa da'a ai musu da'a a cikin duk abin da suka zo da shi kuma shari'a tana nan a kinshi inji malam Abu Abdullah Abu al-Abbas al-Qurtubi ce shari'a tana nan a cikin yi musu da'a da koyi da su ubangiji ta'ala ya ambaci wannan a gurare daban-daban Allah ta'ala ya ce wa ati'ullaha wa ati'ur rasula Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin illa li yuta'a bi idhnillah Allah ta'ala ya ce fa bi hudahu muqtadi Allah ta'ala ya ce wa in tuti'uhu tahtadu annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce taraktu fikum amrayn lan tadillu ma tamassaktum bihima kitaballahi wa sunnat nabiyhi na bar muku abubuwa guda biyu matukar kun rike su ba za ku bace ba littafin Allah da sunnar annabinsa wannan shine abinda ya tabbata a shari'a ba abinda wasu jahilai suke da awarsa ba da cewa su suna kan haqiqa ko suna kan ilmul batili saboda haka suke halatta wa kansu abinda Allah ta'ala ya haramta musu suke rushe addini suke rushe abinda annabawa suka zo da shi babu shakka wannan ya ci karo da abinda Allah ta'ala ya tsayar da sammai da ƙasa na gaskiya akan su ya ci karo da dukkan abinda Allah ta'ala ya saukar na littattafai ya ci karo da abinda Allah ta'ala ya aiko na manzanni ya ci karo da abinda Ubangiji ta'ala zai tsayar na adalci a ranar gobe kiyama wanda ya bi Allah da manzansa ya shiga aljanna wanda ya saba wa Allah da manzansa kuma ya shiga wuta annabi sallallahu alaihi wa sallam yana cewa kullu ummati yadkhuluna aljannata illa man aba qalu ya rasulullahi wa man ya aba qala man ata'ani dakhala aljanna wa man asani faqad aba saboda haka duk mai son ya shiga aljanna dole ya bi shari'ar annabi sallallahu alaihi wa sallam yazo abinda yazo da shi in ya saki wannan kuma to babu shakka wannan ya nuna baya son shiga aljanna ya daukar wa kansa abinda ya daukar wa kansa Ubangiji ta'ala shine maganin sa. Abinda muka faɗa na daidai, Allah ya ba mu lada. Abinda muka yi na kuskure kuma Allah ya fi mana. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.